بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka, ƴan uwa, ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta Asabar. A yau muna 21 ga watan Zulhijja, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 25 ga watan 6 shekara ta 2025 miladiya. Wannan shine darasinmu na 21 a cikin littafin Makarimul Akhlaq na babban malami Fadilatu Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin, Allah madaukakin sarki ya mishi rahama, a wannan majalisi mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar Laji Quarters a nan cikin garin Bauchi. A darasinmu na baya mun tsaya muna cikin inda malam Allah ya mishi rahama yake yi mana bayani akan abin da ya shafi cewa yana daga cikin kyawawan ɗabi'u waɗanda addinin musulunci ya kwadaitar da mu mu ɗabi'antu da su, mu riƙe su a matsayin ɗabi'unmu da halayenmu, shine mu zama masu umurta ko kuma sulhunta tsakanin mutane guda biyu a lokacin da muka ga akwai rigima ko faɗa tsakaninsu. Wannan yana ƙara nuna mana yadda addinin musulunci yake so a samu ɗinkewar ƴan uwantaka da zaman lafiya tsakanin mutane. Faɗa da gaba da tashin hankali da yi damuwanka in yi damuwana, kama hanyar ki in kama hanyata, wannan ba musulunci ba ne. Addinin musulunci ya tsara mana a zo a haɗu, a zauna tare, a zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Wannan ya sa musulunci ya kwadaitar da mu cewa idan an ga rigima ko faɗa tsakanin wasu mutane guda biyu, to a dage wajen ƙoƙarin an ganin an sulhunta tsakaninsu, kuma an gusar da wannan faɗa ko rigimar da take tsakaninsu. Za mu tashi insha Allahu ta'ala inda malam yake cewa fa anta ya akhil muslim. Malam yace ya kai dan uwana musulmi, ya ke ƴar uwata musulma. Idza ra'aita baina shakhsaini adawatan wa baghdha'a wa karaha. Idan kaga ko kika ga gaba da kin juna da kiyayya tsakanin mutane guda biyu, fahris ala an tas'a bainahuma bisulhi, kayi kokari kiyi kokari wajen ganin kin sulhunta tsakaninsu, hatta law khasirta shay'an min malika, koda a ce zaka rasa wani abu na dukiyanka, koda a ce zaka yi amfani da wani abu na kudinka. Akwai wadda dama talauci ne yake damun shi, to idan kana dan san mishi wani abu, ana faɗa tsakanin wane da wane, ka dan san masa wani abu, kace to da Allah gashi, ayi hakuri a daina wannan rigima, a bashi dan 3000 yace bane shikenan zai sa sautu yace fa innahu makhlufun alayka domin duk abin da ka bayar Allah zai mai maka gurbi dan zuciya ta darsa su da son wanda yake kyautata mata mallan yana nuna mana cewa idan kaga tsakanin mutane biyu akwai gaba ko kiyayya to kai kokari ka shiga tsakanin su dan ka sulhunta su koda a ce zakai amfani ne da wani abu na dukiyarka ka dauki kudin ka ka ba ma wani ka ce gashi fi sabilillahi inji wani ki sayo atamfa ta naira 10,000 ko 15,000 ki kawo ma wacce ki ce yau wacce ce ta tuna da ke tace dan Allah in kawo miki wannan atamfar ta sayo shi da kudin ta duk yadda mutun ya kai wajen gaba dole zuciyarsa za ta fara sassautowa zuciyar za ta fara sassautowa kuma dama kyautatawa tana daga cikin abin da ke wato maganin gaba da kiyayya tsakanin mutane rashi da yunwa da talauci yana cin abin da ke hura wutan gaba eh wanda bai da ko sisi ya shege da zan lokacin zama yayi gaba wanda yake shagaltu da lissafin miliyoyi sun shiga ta can account din wancan kamfanin miliyan kaza ta shigo ina ke da lokacin gaba bai da wannan lokaci so idan mutum ya kullace ki ko ya kullace ka da gaba kyautatawa tana iya sassauta wannan gabar misali akwai makarantar mu ta mata a titin Mallam Goje wata rana na fito daga makarantar muna tsaye da wani aboki na a bakin makarantar muna tattaunawa da shi sai wani dattijo sai ya zo sai ya tinkare ni sai ya fara fada yaran zamani ai ba za ku yi albarka ba in kuna ganin kun iya hada baki kun iya karatu shikenan ku dinga wulakanta mutane ba za ku yi albarka ba sai ban ce masa komai ba aka yi haka satin farko sati da ya zagayo muna tsaye da shi wannan da yake dan unguwa ne muna tsaye da shi muna tattauna da shi ga shi ya sake dawowa sai sake maimaita irin waɗannan maganganun sai shi da muke tsaye da shi sai ce mun ba ni 1,000 a wajenka sai na ciro na bashi sai sa nu aljun sai ciro wani 1,000 sai ya hada sai da ya ga dattijon yana dawowa sai sa mun sha nu ya ce in wannan dattijon ya zo ka mai sallaba ka ce baba gashi ai ce fa ni yana zuwa sai ya ce masa assalamu alaikum baba ya fara fada ya ce baba ga wannan ai ce fa ni ce Allahu akbar yaro ai tunda aka ce kai dan Mallam Mahmuda ne nace yaro zai yi albarka eh duk Mallam Mahmuda waliyin Allah ne wallahi haka ya fada mu eh yace Mallam Mahmud waliyin Allah ne duk wanda yake Mallam Goje ya san Mallam Mahmuda waliyin Allah ne shekara da shekaru yana karantar da ƴaƴan mu da matan mu kai Mallam Mahmuda irin albarka eh yace Allah baya wulakanta wanda ya kyautata aiki gashi ya ga sakayya tun yana rai eh almuhim dai dazu da bai da kudin ce fa ne mutumin banza ne ni bazan yi albarka ba eh amma yanzu da ya samu na sayin garin tuwo ba ni ba mahaifi na ma dan albarkan eh
Allahu akbar
Allah ka ba mu kudi mai albarka ko dan ya gusar da gaba tsakanin mu da mutane eh duk wanda yake gaba da mu mu yayyafa mishi gaban ta wuce Allah ka sa mu dace mallan yace thumma alam sannan ka sani anna sulha yajuzu fihi tawriya sulhu ya halatta kai tawriya a sulhu menene tawriya shine ka fadi magana wanda kamar asali ba haka take ba amma ba ƙarya kai ba wannan shine tawriya kamar misali yanzu wani ya turo a waje a ce yana kira da to ni ko bana so mu da shi yanzu sai in tashi in fita daga masallacin nan in nan ne daki sai in tashi in fita sai in dawo sai in ce ma yaron ka je ka ce masa na fita ma'ana na fito daga daki ni nake nufi amma shi zai dauka cewa me na fita daga gida to wannan shine tauriya in yi amfani da lafazin da zai iya daukan ma'ana biyu
wanda ni ga ma'anar da nake nufi shi kuma wanda nayi magana da shi shi kuma ga ma'anar da zai dauka muna fahimta ku yawa amma yanzu misali in naje aka ce ai baya nan to nayi kariya kenan amma yanzu na tashi na fita daga daki sai ce ka koma ka ce mishi na fita to wannan tauriya kenan to shine mallam yace asulhu ya halatta ai tauriya ai anta qula li shakhsin kaje ka samu mutum kace da shi inna fulanan lam yatakallam fika bi shay'in kace da shi ai wane bai taba yin wata mummunan magana akan ka ba wane ba bai ma ce komai akan ka ba inna fulanan yuhibbu ahli alkhair wa ma ashbaha zalika kace ai wane yana son mutanen kirki ko makamanta ka kaga kenan in kace ai wane na son mutanen kirki kenan in dai shi mutumin kirki ne ya kamata ya shiga cikin waɗanda wane yake so to bai kamata yi gaba da shi ba kenan aw taqula ko kace da shi fulanun yuhibbuka in kunta min ahli alkhair wane yana son ka in dai kai mutumin kirki ne amma mallam yace wa tudmir fi nafsika jumlata in kunta min ahli alkhair amma jumlan cewa in kai mutumin kirki ne shi kuma ka boye a zuciya dan ka bayyana shi kuma wannan zai ƙara hura wutan gaba in kace in dai kai mutumin kirki ne to wane na san kai ce to in ni mutumin banza ne kuma ba amma sai ka cika ai wane yana kaunar ka a zuciya kana cewa in kai mutumin kirki ne li ajali an takhruja min alkadhib saboda ka fita daga ƙarya kar ya zamana kai ƙarya sai kai abinda ake ce ma mene tauriya wannan shine mallam yace wa qala Allah azza wa jal sannan Allah mai girma da daukaka yana cewa wa inimra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha mallam yake cewa wa inimra'atun Allah yace idan wata mata khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan taji tsoran cutarwa ko kawar da kai daga mijinta fala junaha alaihima to babu laifi akan su ita matar da shi mijin an yusliha bainahuma sulha babu laifi akan su su zauna su sulhun ta tsakanin su Allah yace wassulhu khair Allah yace sulhu kuma alheri ne nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa wato abinda wannan ayan take nufi shine mace ta ga alamun cewa mijinta ya karkata zuwa ga kishiyarta ko ƴar uwarta hankalinsa yanzu baya kanta 100% kamar ta sai ta gane cewa motsi kadan zai iya sakanta to maimakon a zo a rabu ta ce ai yanzu baka bani haƙi na baka so na ai uwar wasi sai Allah ya ce to su zo su sulhun ta tsakanin su menene ma'anin sulhun ta tsakanin su shine na Aisha tace sai ta zaunar da shi ta ce da shi ka rike ni a matsayin matarka amma duk abin da kaga dama ka kasa ka bani Allah ya ce wassulhu khair sulhun shine alheri rabuwan kuma fa ba alheri a ciki rabuwan ba alheri a ciki eh wannan kuma shi yana ƙara nuna mana cewa babu abinda mace za ta yi a duniyar nan ta samu alherin Allah na duniya da lahira kamar ta zauna a gidan aurenta lafiya lau kamar ta zauna lafiya a gidan aurenta yanzu ba ku ganin abinda yake yawaita a cikin al'umma yarinya ana aurar da ita yanzu ba ta wata uku wata hudu sai ka ji an ce ta shiga ta fito mace macen aure yayi yawa yanzu ƴan mata da aka yi auren su wata uku wata hudu biyar suka fito suna nan burjik burjik matsalolin daga bangare biyu wani wajen bangaren miji ya shiga hidiman aure ba tare da ya san menene aure ba wani sha'awarsa ce ko take rinjayarsa wani bangaren kuma daga bangaren ita mace daga bangaren ita mace misali akwai wanda yazo yana min korafi akan cewa zai rabu da matarsa sai ya ce mishi bai dalili sai ya ce saboda yanzu ta zama malalaciya ba ta masa duk abin da take yi a baya to matsalar da ya kasa fahimta shine lokacin da ya auro ta sakayar take yanzu watan ta 8 a gidansa ciki yayi nauyi dan abubuwan take iya yi da kazar-kazar yanzu babu in ya ce kawo min ruwa sai rai ya baci kafin ruwan ya iso dafa abinci sai rai ya baci kan abincin ya dafu So sai kasa fahimtar cewa yanayinta ne ya canza. Wanda dole shi ma kuma rawa ta kida ta canza, dole rawa ta canza. Dole yayi hakuri a haka. So lokacin da shi ya aure, abin da ya dauka shine kawai sha'awarsa ce ta ɗebe shi da kuma tsammanin cewa za a fara zaman aure tun daga A dinsa har Z dinsa, yadda aka fara haka za a ta fara ƙarshe. Bai gane cewa yanayi ya canza ba. Da lokacin da ta zo ita ɗaya ce, yanzu kuma su biyu ne, da ita da ɗansa a cikin cikinta. To yanzu akan wannan yayi bambami, ya hura wuta, shi wallahi zai rabu da ita saboda ta zama malalaciya mara kunya. Ta ce da shi, yanzu misali a sama maka jakan baya, a sanya mishi system da TV ko wani abu mai nauyi a ciki, a ce ka sashi ta gabanka, ka tsaya da shi na awa uku a gabanka tsakani da Allah, za ka iya wannan aikin? A ce da wannan jakar a jikinka, da shi za ka shiga kitchen ka yi girki, da shi za ka yi sharan ɗaki, da shi za ka yi mopping, da shi za ka gyara gado, da shi duk yana jikinka za ka yi wannan aikin, tsakaninka da Allah za ka iya? To balle wacce ta ɗauki bil adama a jikinta wata takwas, wata takwas, kaga kuwa ai bai kamata ka zo ka yi bambami ba, bai kamata ka yi kaza da kaza ba. To yanzu akan wannan, inda ya tunzura a lokacin da ya tunzura ya ɗauki mataki, shikenan sai ya je ya ce to na sake ki. Akan me? Akan saboda yanzu ta yi nauyi, ba ta iya masa hidindimun da take yi. Almuhim dai, wannan ayan tana nuna mana cewa ita mace babu alheri da za ta samu a duniyan da lahiranta kamar ta zauna a gidan aure. Kamar ta zauna a gidan aure. Eh, shi yasa galibi ni idan mutum zai aure, musamman matasa, shawari na farko da yake ba matashi shine wannan ƙawayen da suke tattare da matarka, kashi 90 cikin 100 sai ka raba su da ita. Kashi 90 cikin 100, dan mafiya yawan su ba alheri a tattare da lamarin su. Mafiya yawa in kai ga aure ya mutu, wallahi akwai sa hannun ƙawaye. Akwai sa hannun ƙawaye. Wata za ta tawo gidan mijinta tiryan 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 tiryan, tana zaune lafiya da mijinta. Wata kawa kawai za ta zo gidanta ga yadda take sunku, yadda kai tana biyayya wa mijinta, ta ce to duk wacce ta riƙi miji uba ta mutu marainiya, wane ne wane ne wane ne wane ne, shikenan tana yi tana yi tana yi tana turewa, tana yi tana turewa har ta gamsar da ita. Karshe sai ta fara ma mijin tutsu, shikenan sai a kashe auren. Wallahi akwai garin da naje wa'azi, ake faɗa mun cewa wai akwai wani forum na mata, wai sunan shi wai kasuwan taƙi zama. Eh wallahi, a arewa nan sunan shi wai kasuwan taƙi zama. Bi ma'ana shine duk wacce ta shiga gidan miji in ta kasa zama, to sai ta fito, sai ta zo ta yi joining wannan tawagar matan. Kasuwan taƙi zama kenan. Saboda ka in kawa ta shiga, to akwai waɗanda za su dinga binta suna zigata suna zigata suna zigata har sai ta fito, ita ma ta zo ta jona su. Eh, ƙarshe auren sai ya mutu. To mafiya yawan su kuwa ƴan matan, matsalan da suke samu shine maimakon san da za su yi aure, su je a tura musu kasusuwan Sheikh Jafar Mahmud Adam akan zamantakewan aure, a tura musu Sheikh Albani akan zamantakewan aure da yi darussansa masu yawa, maimakon a tura musu wa'azin malamai Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya akan zamantakewan aure, a tura musu karatuttuka na Sheikh Albani Gombe akan fannin ta'amul bainar zawjain, maimakon su je a tura musu wa'innan karatuttukan, sai su je a sauke musu fina-finai a Hausa, na Hausa, sai su je a sauke musu shirin Arewa 24, wai waɗannan su ne za su koya musu zaman aure. Saboda toshewar basira, wata bazaura ce fa shekaranta 10 tana zawarci, waya ma an sata a TV tana koya miki yadda zaki zauna da mijinki lafiya. Tsakani da Allah, ita ta san da waɗannan shawarwarin kuma ta fito, ya aka yi ta yi zawarci? Ko sai bayan ta fito ne tukunna kafin ta gano waɗannan shawarwarin? Saboda haka ƙarshe sai ta je Bahaushe me ya ce wai, wanda ya ce zai baka riga, ya ce me? Ka duba ta wuyansa. Haka ne ko ba haka ba? Wanda ya ce zai baka riga, duba ta wuyansa. Mutum ya sa riga ga ta nan a yayyage, sai ce da ke kuma gobe ki zo ki karɓi sabuwar riga. Ta yaya in tana da sabuwar riga ya bata sa ba? daka inda gaske shawararin sun suna ci su me ya fito da su daga gidajen mazajin su me ya hana su zaman aure wallahi mafiya yawan su waɗannan shawarwarin da suke ba ku shi suka dabbaka a gidajen mazajin su mazajin suka kasa zama da su suka koro su mafiya yawan su mafiya yawan su domin mafi girman abin da suke koyar da mata shine equality of gender cewa wai da mace da namiji wai ɗaya ne mafiya yawa daga suna ganin cewa power namiji da power mace a gida duka ɗaya ne kuma dan Allah ku da yanzu ga kunan mata ne dan Allah ku taya ni aunawa da hankali idan aka ce da power namiji da mace a gida duka ɗaya ne tsakanin ku da Allah yayi daidai a ce da ke da mijinki power iri ɗaya kuke da shi a gida tsakani da Allah yayi daidai wallahi bai daidai ba bai daidai ba idan ku idan kina so a daidaita ku to sai ku zauna ku raba gidan gida biyu ku dauki nauyin gidan ku ki dauki 50 ya dauki 50 idan gina gida za a yi in za a ci miliyan 10 a gina gida ki kawo miliyan 5 ya kawo miliyan 5 idan haya ake biya a shekara za a biya 150 ki kawo 70 ya kawo 80 shi an kara masa 10 ba kawo 70 ya kawo 80 idan ana cin cefane 2500 a wuni ki kawo 2500 ya kawo 2500 yau in ya sai sabulun wanki gobe ki saya bill din nepa wannan watan in ya biya wata na gaba kike biya komai ku raba to sai ku zauna daya sai zama cewa kamar kun sanya hannun jari ne a gidan tare kuke gudanar da gidan tare kuke ciyar da gidan to sai ku zauna lafiya shikenan sai ki ce to yanzu power mu ɗaya da kai a gida ba kai saka hana ni ba ban yi san hana ka ba amma kin zauna za a kawo miki kici a biya miki kudin haya ko a gina miki gida a dauke nauyin ki gaba daya kina zaune kuma ki ce wai da ke da wanda zai dauke nauyin ki wai bawon ku daya a ai ba a gida ba yanzu ko a cikin anguwa tsakani da Allah in na san wane kullun in na gamu da shi zai ban 2500 zan bugi kilji a gaban sa ince da ni da kai baka fi da komai ba zai yi ba zai yi ba ai in kage na koma gefe na ce ba wani shege to baya nan ne bai nan ne saboda haka tunanin cewa wai a hada ku da maza wai ku zama pawon ku iri daya wannan tunanin banza ne a wannan tunanin da banza ne ya kai ma ku ji maranku cewa wai da ke da miji wai ɗaya ne matsalar ita ce mafiya yawan ƴan mata ba sa jin shawarwarin malamai da mutanen kirki inda suke daukan shawarwarin su wajen ƴan fina-finai da kawayen banza inda suke daukan shawarwari kenan a fina-finai mafiya yawan ƴan fim din nan kuma da kuke ganin su mata kuke ganin rayuwar su kamar ƴanci ne a ciki wallahi ku je ku bincika duk wata ƴar fim da ta yi fim shekara 10-20 baya wallahi yanzu tana nadaman da bata yi ba in kuma bata fara nadama ba to nadaman da za ta yi a gaba yafi muni sama da wanda inda ta yi tun yanzu duk wacce take fim ku je ku bincika wallahi tana nadama tana dan da na sani da ta sani da bata yi ba saboda ku bincika ku ga mazajin da suke taurari a fim ku bincika ku gani guda nawa ne a cikin su matan su suke fim guda nawa ne mafiya yawan su kuma suna tare da waɗannan ƴan matan suna fim da su tun ba su yi auren fare ba amma sun yi aure da suka tashi auren sun auro wasu matan ne a wajen masana'antar fim din sannan ƴaƴan su da suka haifa sun ki bari ƴaƴan su su fara fim sai suwa sai waɗannan matan da tun suna shekaru 10 suke fim wata yanzu shekaran ta 30 da wani abu 40 wane ne zai aure ta babu wanda zai aure ta sai dan bala jawo irinta taka dole ƙarshe cikin nadama da asara za ta ƙarar da rayuwanta tana da na sanin da bata yi ba taka in Allah ya taimake ki kika samu miji to wallahi ki rike shi da kyau ko musamman ma ku duba ku ga yanzu ni bana daga cikin waɗanda suke ikirarin cewa wai mata sun yi arha na'am ɗan mata ga su nan burjik. Amma in kana da hankali, in aka ce ma cikin ɗan matan wace ce take da credit na ta zama uwa, mata, uwar ƴaƴa, sai ka tona. Sai ka tona. To amma dai yanzu misali, inda za mu ba da shela cewa gobe karfe 7 na safe a zallan yankin Raji Quarters din nan, muna son ƴan mata wanda sun kai munzarin aure ba su yi aure ba su zo masallacin nan. A zallan yankin Raji Quarters din nan sai sun cika masallacin nan da haraba. Tas, ba sai mun tsallaka sauran yankuna ba. Ga su nan burjik. Amma a cikin yankin nan ina tabbatar muku yanzu in aka ce ana neman samari waɗanda suke son aure su fito, wallahi sai an tona. Akwai su, amma su fito wallahi sai an tona. Tunda ita mace dama hidimar aure ai ba wani hidima ne akan ta ba. Ni shi namiji ne aka ce fito kai aure, shine tashin hankali akan sa. Amma ita mace ba ta da wani tashin hankali. To kenan mecece matsalar? Matsalar farko ita ce abinda muka kallafa ma kanmu, muka gallaza ma kanmu a kan shi na tsadan aure wanda Allah bai daura mana ba. Matsalar farko kenan. Dogon buri da yake cikin zukatan ƴan mata. Na biyu kuma shine kowace mace wai mijin da take son ta aura tana so ta aure ready made ne, wanda shi already ya riga ya gama zama standard, ya tsayu da kafansa. To ita mijin take son aura kenan. Haka kowa ta zuba ido, kowace in ka ganta za ta ce maka wai ana son ci gaba a rayuwa, da haka tana son gidan da za ta huta. Bima'ana wai ita aure ba ta yi aure ne don ibada ko don ta yi ma mijin ta hidima ba, a'a ita tana neman gidan hutu ne. To tsakanin ku da Allah a duniyar nan waye yake hutawa? A duniyar nan waye yake hutawa? Kuma ƴan mata ku yi haƙuri. Yanzu kalli babanki shekaransa 50-60, saurayin da kike so ki aura shekaransa 25-28, kuma wai kina tsammanin cewa shi saurayin a shekaransa 28 kina so dole sai yayi achieving abinda babanki bai yi achieving ba a shekaransa 50? Yanzu babanki shekaransa 50, idan an bincike shi bashi da naira 500,000 nashi na kansa, kuma bai san inda zai samu su ba. Haka ne ko baka ba? Mafiya yawa shekara 50 bai makin wannan kuɗin ba. Amma wai kina so wai lallai saurayin da zaki aura, kina ki mijin da zaki aura, wai kina so cewa dole a wannan shekaru 28 din nan, within shekaransa 28 kina so ya mallaki miliyan 20 dole. Kuma wannan arzikin da babanki yake kaffa-kaffa, wanda yau akwai gobe babu, yau akwai gobe babu, a cikin mahaifiyarki ta zauna tsawon shekaru 10, shekaru 20 har aka haife kika girma. To dan Allah, in ba gudun dangi ba, in ba gudun dangi ba wanda ta tasowa irin wannan, me zai kai ta gudun dan talakawa? Na'am, dole ya zo neman aure, bayi da sana'a, bayi da hanyar neman kuɗi, ba a bashi aure. Nin nagartanka ba ta cika, sai ya zama hanyar samun kuɗinka halaltaccen hanya ne. Dole yake samun kuɗi ta hanyar haram, to hanyar samun kuɗinsa bai zama mutumin kirki ba. Duk wanda kuma bai nemo hanyar samun kuɗi ta halal ba, to ɗan adam fa bai taɓa rayuwa ya tsaya haka, dole sai ya nema. Daga ko dai neman makansa hanyar halal ko kuma ya fara nemowa ta haram. Muna ganewa ku? Amma dole sai mutum ya nema. Saboda haka wajibi ne in an zo neman aure, mutum ya zo neman aure a binciki halayensa. Daga cikin halayensa akwai sana'arsa. Mai sana'a ake dubawa, mai zuciya, ba mai kuɗi ba. Billahi al'azim, akwai wani babban mai arziki a garin nan, a cikin manya-manyan unguwannin masu kuɗin, da yake ce min me yasa ‘ya’yan talakawa ba sa tsallakowa zuwa unguwanninsu neman aure. Sai ce da shi ‘ya’yan kunne sun fi ƙarfin ‘ya’yan talakawa, shi yasa ba za su zo ba. yace yanzu kaga duk gidajen da kake ganin su a rufe da kofofi da gate gate din nan bana tabbatar maka zan iya rantsi maka da Allah bana tsammani akwai gidan da ba za ka samu ƴan mata guda uku zuwa sama ba ba mani ne yace masa to abin da yake faruwa shine shi dan talaka yanzu in yayi imagining a unguwar su da ya taso ma ya aka kare da neman aure da wahalhalin aure ina kuma ga in yi tsallako unguwannin ku na masu kuɗi sai ce mun to zai faɗa mun zuciyar mafiya yawan masu kuɗi shine da yawan su a yanzu in ba manya sosai ba ba sa san aurar da ƴaƴan su ga ƴaƴan masu kuɗi irin su dalili kuwa shine shi dan mai kuɗi ta ƴar mai kuɗi to ba biyayya ba zama aure tana jin kanta yana jin kansa to amma idan aka samu dan talaka aka empowering din sa aka bashi jari yayi sana'a idan aka aurar da shi aka daura musu aure to galibi koda ta masa wani abun bacin rai to in yayi yunkuri zai rabu da ita zai tuna da halaccin da gidan su suka masa zai tuna cewa sana'an da yake kai mafi babanta shine sila kaza da kaza kaza da kaza da haka zai rike maka ai a zauna lafiya koda shi zai cutu zai ce mishi kenan yanzu kuna so ƴaƴan talakawa su tsallako su zo auren ƴaƴan ku ba su kuɗi su je ana zaman auren gashi 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 babu daɗi amma ya ci gaba da zama saboda ba shi kuɗi ba haka ba a'a abin nufi shine shi dan mai kuɗi bai gane wahalar rayuwa ba shi ko dan talaka ya san wahalar rayuwa to damar sa wataƙila guda ɗaya ce ya samu wannan matar ba zai yadda su rabu ba to wato abin da yake so nuna mana shine wannan burace-buracen da yayi yawa shi ke babu matsala sannan kuma kowace mata kowace yarinya inda tashi aure tana son miji ne wadda na farko bashi da mata sannan daga kanta in ta shiga a rufe kofa ba ƙari ga kudi mata ne haka kuke so a zauna ko baka ba dole ku shiru ai eh saboda shi wannan wazin bai da dadi wa mata bai yi wa mata dadi yanzu ku je ku tsaya a bakin firamarin nan wannan firamarin namu na nan Ibrahim ba kun an tashi ba ma nan ba wannan makarantar haddar da take kewaye da mu idan an tashi suna fitowa ku tsaya ku gani ku kirga population din su da samari da ƴan mata suwa suka fi yawa a ciki inda za a ce a kasafta ma samarin makarantar su auri mata hurhudu a cikin ɗaliban makarantar akwai wanda za su yi saura ba su samu miji ba je ka makarantunmu na secondary ka gani a nan garin dai na san kusan makarantu guda uku wadda zallan ƴan mata ne a ciki amma ban san makaranta ɗaya wadda zallan maza ne a ciki ba eh je ka nan kofar Mumbai ka gansu je ka nan FGGC ka gansu je ka can jiji ka gansu birji in ka gansu suna fitowa yadda ka san za su tafi sallan idi min kulli fajjin amik alaman an tashi sai ka gane saboda ci kowansu kuma kowace a cikin su wai mentality ta wai shine wai ita ɗaya ce a gidan miji ita ba za ta auri mai mata ba sannan in an aure ta kuma ba wacce za ta shiru sai bayan duk an gama wannan kuma yazo su cika wa mutane social media da kururuwa cewa wai ciwon ƴa mace na ƴa mace ne wallahi ƙarya ne akwai ciwon da ƴa mace take da shi wanda ya wuce zaman rashin aure shekaran ta 25 30 bata yi aure ba akwai ciwon da yafi wannan ai ciwon ƴa mace ne mijinki fi sabilillahi yayi aure ya aure ki daga sai kina kishin ƴan uwanki mata sai ki jawo kawayenki guda biyu hada da su ba cewa kuke yi in ya tashi auren baki san wanda zai auro ba baki san da me za ta zo ba to wannan kawarki ce tare kai secondary da ta kin san ta yi in dai mutumiyar banza ce kawarki to kai ma mutumiyar banza ce saboda haka sai ki jawo kawarki ita ma ta jawo kawarta a hada sai a zauna lafiya kikenan ciwon ya mace na ya mace dai kenan Allah ya sa mu dace to saboda haka mallam yace hadhihi jumlatun amma wannan jumla ce da take aiki a ko ina da Allah yace wasulhu khair fi jami'il umur thumma qala ta'ala sannan sai Allah yake cewa wa uhdiratil anfusu shuhu wa uhdiratil anfusu shuhha Allah madaukakin sarki yake cewa zukata an cika su da bakar ruwa isharatan ila anna al insana yanbaghi lahu inda al islahi an yatanazala amma fi nafsihi mallan yace wannan ishara ce izuwa ga cewa mutum lokacin da zai sulhun ta tsakanin mutane inda al islahi lokacin da yake so ya sulhun ta tsakani an yatanazala amma fi nafsihi ya sauko daga abin da ke cikin zuciyarsa wa Allah ya tabi'a nafsahu kare bi son zuciyarsa li'annahu idha taba'a nafsahu fa inna an-nafsa shihiha domin in ya bi son zuciyarsa to zuciya tana da bakar ruwa rubbama yuridul insanu an ya'khudha bi haqqihi kamilan me yiwa abin da ya jawo gaban ma shine wane yana so dole sai ya karbi haƙinsa cikakke wa idha arada al-insanu an ya'khudha bi haqqihi kamilan fa inna as-sulha yata'azzar idan mutun yace wai dole sai an bashi haƙinsa 100% to sulhu zai yi wahala li'annaka idha aradta an ta'khudha bi haqqika kamilan domin in kace sai an baka haƙinka 100% wa arada sahibuka an ya'khudha bi haqqihi kamilan shi ma dan uwanka yace dolan dole sai ya karbi haƙinsa 100% lam yakun islahan to wannan ba sulhu bane sulhu shine in mun zauna da kai abinda nayi maka marar dadi kai haƙuri wanda kai mun marar dadi in yi haƙuri haƙina da ka tauye in yi haƙuri haƙinka da na tauye kai haƙuri to wannan shine sulhu tsakanin mu amma in nace ai duk abinda zan maka kace sai na maka 100% ni ma nace sai ka min 100% to wannan ba sulhu bane wannan ba sulhu bane kuma ka'ida kuma ta rayuwa ita ce duk wanda za a zauna da shi sai dai ayi zaman hakuri da shi eh ba wani mutum daya wanda zaki zauna da shi ki same shi 100% irin yadda ke so babu dan kan kina son zaman lafiya da kowaye dole ki hakuri da shi dole domin ko tsakaninki da mijinki ne in kika ce kin nemi haƙinki 100% duk abinda aka rasa akwai matsala to ba za ku zauna lafiya ba domin dan adam ne shi ba masumi bane shi yana da nakasu kamar yadda ke ma ɗan adam ce ba za ki iya bashi haƙoƙinsa 100% ba dole akwai abubuwan da hakuri zai yi da su dole a yanzu ku mata sallah ba dole bane akan musulmi amma mace in tana haihuwa Allah ba ya dauke mata sallah ba saboda wani uzuri da Allah ya tsara zai dinga samun ta a rayuwa ya dauke mata sallah yace ya yafe mata sallah to ashe kenan zaki ga da ke ma fa akwai yanayin da mijinki ya shiga ciki dole ki kauda kai akan wasu abubuwan da suke haƙinki ne amma ki kauda kai ki haƙuri amma kika ce maranki cewa a aike kan ke ba daga kafa to zaki samu matsala ko wajen zama da mutane yace ai ni da ka gannin nan ni ba ruwana duk wanda mun kankara sai ne mai na itace to ba za a zauna lafiya ba eh din in yi miki kankara yanzu kika masa na itace to gobe kuma shi ne rodi zai nemi to zaman lafiya ba zai yi ba amma ana so a zauna lafiya dole sai an yi hakuri dole sai an kauda kai abubuwa da yawa za su faru dole sai an yi hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa almu'minu alladhi yukhalidun nasa wa yasbiru ala adahum khairun min almu'min alladhi la yukhalidun nasa wa la yasbiru ala adahum mu'mini wanda yake cakuduwa da mutane ya zauna da mutane ya shiga can yayi hakuri in mutane sun cutar da shi yafi alheri sama da wanda ya ja gefe yace shi ba zai ma shiga cikin mutane ba kuma an cutar da shi baya hakuri abinda kawai ake so shine ni in iya bakin kokarina in kame hannu kan na cutar da kai kai ma kai iya bakin kokarin ka wajen kame hannunka kar ka cutar da ni ni ina kaffa kaffa kar in cutar da kai kai kana kaffa kaffa kar ka cutar da ni to sai a zo na lafiya amma fa dole wata ran za a samu zamiya za a samu matsala daga bangare na dole kai ma za a samu matsala daga me daga bangaren ka amma rayuwa ba ta tafiya akan a ce wai kowa ya zauna lafiya da shi Allah ya ce wai waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun Allah ya ce mun sanya sashin ku ya zama fitina ma sashi dan mu gwada hakurin ku dan mu gwada hakurin ku wannan tsarin Allah ne Allah ya sanya gawa nan matsokani shi kuma kanin mai saurin hawa dan Allah ya gwada hakuri eh shi wannan kallon sama in kai zai tsarugu shi kuma wannan yana da jaraban tsokana to Allah ya sai ya hada su waje daya dan ya gwada hakurin su Allah ya yi rayuwa sai ya sanya wasu talakawa wasu masu kudi dan ya gwada hakurin talaka gashi yana ganin makwabcinsa da manya-manyan gidaje a can a can a can ga motoci kullun kanshi na tashi a gidansa shi ko di shekara an zo damuna hankalinsa a tashi yake ga matsaloli ba abin hawa ba kudi abinci da kyar ake samuwa yana kallansa mai kudi na kallon talaka talaka na kallon mai kudi talaka jarabawa ne ga mai kudi jarabawa ne ga talaka Allah ya yi haka ne dan yanga shi talaka zai hakuri akan talaucinsa shi kuma mai kudi zai yi abinda Allah ya ce yayi da kudinsa akan talaka ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru Allah ya sanya sashin mu ya zama fitina ma sashi Allah ya ce don in gwada ku in gani ko za ku yi hakuri malum ya ce lakin idza tanazala kullu wahidin minkuma kama yuridu wa ghalaba shuha nafsihi idan kowanne daga cikin ku ya sauko daga abinda ke cikin zuciyarsa ya rinjaye zuciyarsa ya ci galaba akai fa innahu yahsulul khaira wa yahsulus sulh to zai a samu alheri kuma a samu sulhu wa hadha huwa alfa'idatu min qawlihi wa uhdiratil anfusush shuha ba'da qawlihi wassulhu khair wannan shi yasa Allah yace bayan yace sulhu alkhairi ne sai yace kuma zuciya tana cike an cika ta da bakar ruwa saboda haka wannan yana nuna mana akwai wajajin da zaka ga ana so a yi sulhu amma kowa sai yace shi ya cije akan nashi ra'ayi in ana so a yi sulhu to shi dole sai an tafi akan ra'ayinsa ko da shi zai ce to in dai za a yi sulhu to shi yace shi fa dole ba zai je inda wani yake ba shi ma wancin ce dole fa shi ba zai je inda wani yake ba ma'ana wannan ya ce sai dai ka zo ka same ni wannan ya ce shi ma ka dauko shi ku ta wuta ne to waye zai je wajen wani kenan in shi za a yi sulhu babu amma idan wannan ya sauko daga ra'ayinsa eh wannan ya ce ba zai je gidanka ba to ci kenan mu je gidansa ba wani abu bane annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan musulmai suka yi kwana uku ba sa magana to sallolinsu na tsawon kwana 40 Allah ba zai karba ba manzo Allah ya ce kuma mafi alherinsu shine wanda ya fara yi ma dan uwansa sallama wannan shine mafi alheri wa qala ta'ala sanna Allah yana cewa wa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma idan bangarori guda biyu na mu'minai sun yi fada Allah ya ce ku sulhunta tsakaninsu fa amara Allahu azza wa jalla bil islahi bainal mutaqatilaini min almu'minina Allah madaukakin sarki yayi umarni da sulhunta tsakanin bangarori guda biyu masu rigima cikin mu'minai almuhim an al-islah kulluhu khair malin yace abu mai muhimmanci da ya kamata mu sani shine shi sulhu gaba ɗayan sa alheri ne fa alayka ya akhi al-muslim idha ra'aita shakhsayn mutanazi'ayn mutabaghidayn muta'adiyayn ya kai dan uwa musulmi idan kaga mutane guda biyu suna jayayya da juna suna gaba da juna suna kiyayya da juna abinda aka daura maka shine an tasluha bainahuma ka sulhunta tsakanin su litanal alkhair alkathir domin ka dace da alheri masu yawa wa bitagi fi zalika wajha Allah wa islah ibadillah in zaka yi wannan kuma ka nemi yardan Allah da kuma kokarin sulhun ta tsakanin bayin Allah hatta yahsulu lakal khairul kathir hal ka samu alheri masu yawa kama qala ta'ala kama inda Allah yake cewa wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran azima duk wanda ya haka dan neman yardan Allah to hakika zamu bashi lada mai girma as'alullah an yaj'alani wa iyyakum min as-salihin al-muslihin malan yace ina roƙon Allah ta'ala ya sanya ni da ku cikin salihan bayi masu sulhun ta tsakanin mutane lokacin da suka yi rigima Allah madaukakin sarki mana albarka to zamu tsaya nan insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan al-haya'u wa fadluhu والحث على التخلق به معنى كنيا da falalan sa da kuma kwadaitarwa akan mutun ya dabi'antu da dabi'a ta kunya Allah ya sa mu dace abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam mubaraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.